أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya tara mu a wannan marishi na Alhamis 18 ga watan Ramadan a shekara ta 1440 na hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam, wanda shine 23 ga watan 5 a shekara ta 2019 a lissafin miladiya. Kafin fara abinda muka ji malam ya karanta na waɗannan ayoyi, wato bin tafsirinsu da jin ma'anoninsu, tambayoyi guda uku. Wannan yana cewa mutum ne bai samu ya azumci watan Ramadana ba a sakamakon rashin lafiya, kuma watan yayi 29, to shi in zai rama watan 29 zai yi ko 30? Mai faru ne asali wannan matsala, abinda ya fi dai mutum ya yi shi ne ya rama azuminsa gwargwadon kwanakin da ya rasa. Idan wata ya cika 30, to ya azumi kwana 30. In wata ya yi 29, ya yi azumi kwana 29, domin wannan shi ne ya fi dacewa da nassin faɗin Allah maɗauki, fa'iddatu min ayyamin ukhar. Akwai wasu malamai da suke ganin cewa idan mutum ya rama gwargwadon lissafin wata, ma'ana in ya fara daga ɗaya ga wata, to gwargwadon yadda ya kasance, in ya cika 29 shi kenan, in ya cika 30 shi kenan, wata dai ya yi azumin wata ɗaya. Wasu kuma su ce kawai 30 zai yi ko ma ya yi, amma dai wannan mafi yawan malamai da suka sun firin jayar da wannan na farko da na ambata, cewa idan kwana 29 ne watan ya zama, to shi ma kwana 29 zai yi azuminsa, in 30 ne kuma 30. Wannan kuma yana cewa ko tana cewa ne, ‘yar uwa ta ce aka zo aka ɗauke mata zaninta da ɗan kwalinta da fitilar ɗakinta, sannan aka kawo wani kwababban magani wanda ke haɗe da kwai da barkono da gawayi aka ajiye a cikin gidanmu, in ji shi. Ya ce, to yanzu haka wannan matar ba ta da lafiya, kuma malam rashin lafiyar ya tsananta, wanda ko takawa ba ta, ko tafiya ne yake so ya ce ba ta iyawa, saboda an riƙe sawunta da cikinta da kuma wasu abubuwa, wato wani ƙari suka fito mata a farjinta. To malam, mu muna zargin wannan sihiri ne aka yi mata, kuma ya yi tasiri a kanta. Me matsayin wannan zargin a addinin Musulunci? kun fahimci labarin shi tambayar ta ita ce ko tambayar ta ita ce hukuncin yin zargin cewa sihiri ne to idan wasu abubuwa na rashin lafiya ko kuma abin da suka shafi wani dan adam na fita daga al'ada suka bayyana dan an zaci cewa sihiri ne ba laifi ake ba kawai dai kada a tuhumi wani wanda asalinsa albara'atu ma'ana ba wata alama ba dalili mutumin kirki ko wata mata haka kawai a zaci cewa ita ce ta yi mata sihiri ko kuma wani ne masa sihiri amma zaton cewa sihirin ne bisa lura da alamun abun ba mamaki bane a ce sihirin ne wannan kuma sai a dau mataki na shari'a ba na bokaye ba wajen maganin sihiri amma kada a tuhumi wani kada a tuhumi wata domin nan kuma za a shiga haƙƙinsa na shari'a an fahimci abin wannan ke wannan kuma yana cewa malam mun ji dadin maganar da kai akan kula da haƙƙin mata amma da Allah malam a yi tsokaci akan matan su ma domin yanzu babbar matsalar da take damun matan ita ce rashin godiya da abin da miji yake yi na kokari a gidansa kullum a cikin rena ko suke ma'ana reni na abin da aka yi musu in ba kuma ta ba ajiyan da na gama maganar a kula da matan da haƙƙinsu kuma ne magana akan su kansu matan wajibi ne su kula da haƙƙin mazansu har na ambaci abin da ya shafi da tsafta da iya girki da kulawa da dukkan abin da ya shafi tarairaya yadda dai zaman aure zai yi daɗi da Allah abin da ban faɗa ba shi ne wanda shi ya faɗa maganar rashin godiya akan abin da miji yake wannan kuma dama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana daga cikin ɗabi'ar mata shi ne wannan kufranul ashir kufranul ashir shi ne butulcewa zamantake butulcewa abokin zama wato abokin zama shi ne miji butulci akan abin da ya yi wannan kuma kai ne za ka yi ƙoƙari na farko ka koyi haƙuri domin duk mijin da bai haƙuri ba to aurensa ya ƙare hakanan matar ma da ba ta da haƙuri ita ma aurenta ba inda zai je manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labarin ya ba mu ƙa'ida kai cewa ga asalin yadda aka halicci mace daga ƙashin ƙirji kuma ƙashin ƙirjin ba miƙaƙƙe ba shi ƙashin ƙirji duk ƙashin ƙirjin kowa a karkace yake ko ba haka bane ba wani wanda ƙirjinsa yake haka kamar rula ƙashin ya ɗan karkata haka to haka mace aka halicce ta ba a nufin wai cewa da'iman wa abadan duk mata a kan in ka kalle su a ɗaiɗaikunsu individually ba haka ake nufi jumlatan haka mata suke za ka iya samun matan da ba haka ba yanzu kai kaka san baka haɗa kanka duk sala'in mutum a zamanin yanzu bai kai Aisha ba ko ba haka bane ga shi mace ce za ka ba ana kallon individual bane ana kallon majmu'a ne dukan al'umma na mata ɗabi'ar su galibi haka ne duk yadda ka kyautata duk yadda ka yi ƙoƙari wata rana sai an ce me ka taɓe mun kayi wani alheri jiya jiyan nan yau in ka ɓata mata rai za ta manta da wannan abin da kai jiyan nan ta kwantara maka wani abin da za ka fita ka bar gidan to dole ne kai haƙuri yau haka suke idan kai ma baka yi haƙurin ba to lamarin da sai lalace ina ganin dai an yi balancing ɗin ko to shi ke haka kuke so a yi to Allah ya sa mu dace يقول الله تبارك وتعالى وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا آية تبيو والنصورة سورة النساء وآتوا اليتامى أموالهم ألا من أكينا مجانا نن أولياء الأمور majibinta lamari ko umumin musulmi duk wanda maraya ya shiga hannunsa yake karkashinsa sawa'un shi ta bangaren dangantaka ne ko ta bangaren taimakawa ko hukuma ce ta ware gida da ake sa marayu to duk dai mai kula da maraya kuma wanda yake akwai haƙƙin marayar a hannunsa Allah yana bashi umarni wa atul yatama amwalahum ya ku muminai ku baiwa alyatama marayu a amwalahum dukiyoyinsu a atu fi'lu amrin ne daga ita'i ba a tau bane in ka karanta shi a tau ka bashi fassarar ja'u yau an ce ata shine ja'a amma an ce ata shine ya bayar atu kubada kubawa alyatama amwalahum dukiyoyinsu nan almaf'ulul awwal shine alyatama almaf'ulul thani amwalahum me ake nufi da alyatama alyatama jam'in yatim yatim shine maraya man faqada abahu duna albulugh wani shine ta'rifi a shar'ance na me ake nufi da maraya duk wanda ya rasa mahaifinsa kafin ya balaga an gane wanda mahaifi ba mahaifi aka ce ba mahaifi wanda ya rasa domin mahaifi galibi shine mai nemowa wanda ya rasa mahaifinsa kafin ya balaga ma'ana a halin da ya balaga ba in ya balaga kuwa ya fita daga maraya yawa ya zama mai iya aiki ya samu kun ga ashe asalin harkar yatim yana da alaka ne da dama tariqatul kasbi hanyar samu kayan hanyar samun abinci in yana da mai samu masa shine mahaifinsa to ba sunansa maraya ba in ko babu to sunansa maraya ko da mahaifiyar tana samowa nan kuma ku fahimci maganar shari'a yawa tunda asali an hada abin ne da maganar mahaifi saboda min haythul ghalib yawa to amwalahum dukiyoyinsu abinda ake nufi da amwalahum ko abinda zamu fahimta daga wannan cewa amwalahum ashe kenan maraya yana mallaka ko tunda gashi an yi idafar abin zuwa gare shi yana mallaka in ko yana mallaka shi sa wasu malamai suka ce to daga cikin abinda za a fahimta daga wannan to ashe akwai haƙƙin zakka akan dukiyar domin ita zakka tana da alaka ne da milki ba tana da alaka ne da bulugi ba sai mutum ya zama mukallafi hukuncin zakka ke hawa kansa ba in dai akwai mallakar dukiya to ko ba hankali akwai zakka akan dukiya an fahimci wannan saboda wasu malamai suka ce an fahimci wannan tun daga wannan wurin da aka ce amwalahu ashe suna da haƙƙin su mallaki dukiya to in ku akwai mallaka an dangana ta zuwa gare su to duk abubuwan da haqquha milku almilku to akwai haƙƙin su a ciki daga cikin wannan abu ko akwai zakka a ciki an gane abun wannan kenan malamai suka ce maganar wa'atul yatama amwalahum ya kunshi abubuwa ma'anarsa kenan ashe kar ku yi musu zamba cikin aminci an amince da ku an ba ku rikon dukiyar maraya tunda aka ce wa'atu ku bayar to ashe kar ku rike wa'atu ku bayar to ashe kar ku boye don haka duk wanda ya yaudari maraya ya boye masa dukiya ko ya yaudare shi ya ci dukiyar ba tare da haƙƙi ba to yayi saba ya saba ma wannan umarni na wa'atu bai ba da dukiya ba an gane sannan kuma wala tufsiduha riyana ciki kar ku lalata dukiyar kar ku tozartar da ita ta hanyar rashin kulawa yanzu wani idan da dukiyar maraya a hannunsa ga kuma dukiyarsa sai kaga kulawarsa ga dukiyarsa ba maka hadawa tafi kulawar da yake yi ga dukiyar maraya la'alla ma sai dauki daga cikin mutanen da suke karkashinsa ya mika kula da dukiyar marayar a hannunsa ko mai aka yi ma ba ruwansa amma dukiyarsa shi yana nan yana kulawa da ita baya wasa da ita to wannan duk yana cikin kuskure da zai iya kaiwa ga cin amana idan mutum ya lalata dukiyar maraya za ka dai a fahimci magana ita idin nan ya kunshi abubuwa har yanzu sannan malamai suka ce har yanzu cewa wa atu alyatama amwalahum la yalzam an yakuna almuradu bi hadha allafzi i'ta'ahum wa hum yatama. Baya lazimtar cewa abinda ake nufi lalle sai a lokacin da suke halin maraice din suke marayu sannan ne za a ba su. Abin nufi a ba su dukiyar su, ko in tashin a ma'ana buƙatar a bayan din ya tashi kafin su balaga, ko kuma bayan sun balaga. An gane, domin kar wani ya ce to ai yatama aka ce a ba amwalahu, to yanzu shi ya girma ya zama ba yatimi ba, sai a ce to shikenan ba za a bashi ba, sai a ce a'a, nan ana kallon haƙƙi ne, kar ka yi wata zahiriya a nan wuri da ba za ta yi ma amfani ba. Yauwa, tunda dai su ne marayun nan da dukiyar su take hannunka, to ko da sun fita daga halin maraice saboda sun girma, to dukiya dai ta su ce. An gane, don haka wajibi a ba su ita. To Allah madauke ce wa atul yatama amwalahum wala tatabaddalu al-khabith bit-tayyib. Kada ku musanya mummuna da mai tsarki mai tsafta mai dadi. Malamai sun fassara wannan da ma'anoni guda biyu. Ma'anar farko, kar ku dauki dukiyar su mai kyau in lokacin da kuke cikin harkar ko kasuwanci ko a karkashin kulawar kun cakuɗa dukiyar ku da tasu. Tunda dama Allah madauki ya bada wannan izinin, wa in tukhalituhum fa ikhwanukum. Mun karanta a baya a suratu al-Baqara. Ainihin na tuno ma mun zance marayu sosai a can wancan lokaci. Yawwa, tunda ya halatta a hada dukiyar maraya da dukiyar mai kula da shi wajen lissafi, an riga an san bambancin, amma a cakuɗa su ko a yi kasuwanci tare ko makamancin wannan. To idan mutum ya ɗauki daga dukiyarsu, misali a ce dabbobi ne, ya haɗa da nasa da na marayu, sai ya zo ran da zai kai nasa kasuwa bikin ‘ya’yansa sun taso ko makamancin wannan, sai ya duba ya ɗauka a cikin na marayun manya-manya iyayen garki, su ya je ya sayar, shi kuma nasan sai ya sayo wasu, sai ya mayar wasu ‘yan ƙanana haka ko kuma marasa wanda darajar su bata kai wannan ba. Kun ga yayi mene? Yayi istibdalin mummuna da kyakkyawa. An gane? Wasu malamai suka ce haka ake nufi. Sawa'un wannan na bada misali ne kawai da dabbobi, zai iya shigowa ta kowane ɓangare duk abin da yake. La'alla dai a value ɗin kuɗi ba lallai wannan ya bayyana ba. Duk abin da aka ɗauka na kuɗi a mai da shi yadda yake. In ku aka mayar ba haka ba, to kun ga an yi abin da ba daidai ba. Don haka in akwai bambancin daraja a dukiyar, to shi ake zance a nan. Duk dukiyar su mai daraja, to kar a ɗauke musu, a kawo musu kuma wadda take ƙasa da ita a daraja. Shi ne nan istibdalul khabithi bit-tayyib. Wasu kuma malamai suka ce abinda ake nufi dai kada a ci dukiyarsu, domin idan mutum ya ci dukiyar maraya da gangan, to ko da menene dai wannan dukiyar da ya ci ta tashi daga tayyib ta koma khabith. An gane? Don haka ya ce abin da yake kazanta. Kowace ma'ana dai duk a daidai ce a nan wurin. Zahirin magana dai kamar da muka faɗa a ra'ayin farko, kada ku cakuɗa dukiyarsu, kuma ku ɗauke mummuna mai kyau, ku kawo mummuna kusa a madadin wannan mai kyau da kuka ɗauka. Wala ta'kulu amwalahum ila amwalikum. Malamai sun ce ila a nan ana nufin ma'a. Ma'ana wala ta'kulu amwalahum ma'a amwalikum. Tunda kuma kuna cin dukiyarku. To kada ku tashi garin cin dukiyarku, ku ci dukiyarku da tasu, ku haɗa ku lankwame. Kada a yi haka. An gani? Innahu lalle yin haka kana ya kasance abu ne wanda yake huban, ay isman, zunubi ne wanda yake kabira. Wannan nassi ne a Qur'ani cewa cin dukiyar maraya me babban zunubi ne. Gashi Allah ya kira shi innahu kana huban kabira. Sawa'un nan ka fassara abin da ake nufi a da huban kabira kamar ishara ce zuwa ga ingancin raba zunubai zuwa gida biyu, kaba'ir da kuma mai sagha'ir. Wannan dama mun yi maganarsa, kuma zai zo za mu sake magana in mun zo kan faɗin Allah maɗaukaki, in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffiru ankum sayyi'atikum wa nudkhilukum mudkhalan karima. Wannan yana zuwa insha Allah. To mu je kan abin da Malam Sa'adi ya ambata. يتي وقوله تعالى وآتوا اليتامى أموالهم إلى الآية إلى آخر الآية، هذا أول ما أوصى به من حقوق الخلق في هذه السورة. ونشين فرق أبن الله مدوكي يوصية ko awwalu ma usiya bihi min huquqil khalqi fi hadhihi surah, farkon abinda akai wasiya da shi, ma'ana akai umarni da kula da shi na haƙoƙin halitta a wannan sura din. Wannan shi kansa malamai sun kalli wannan a matsayin abu ne da yake nuna muhimmancin maraya. Kaga an yi zancen a ayar farko, ya ayyuha an-nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً سَيَنَانَ تِتِي وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ أغرقشين الأرحام من كرنتها جيا شوى دقا تكين عبن حكين حالتها قبات إذريش تكين آية رتانة من مغانا أكان أبو تاوى الله سننكما أباد حقوكين باين الله كما إذا كل نكي أم تامنا وتمغانا تأبني تيمية مسلين تي أنجينا تيني أكان أبو بوا قدابيو هو الإخلاص للمعبود والإحسان للمخلوق. wannan ayar ta nuna mana ayar farko ta suratu an-nisa ta nuna mana wannan muhimmancin abautawa Allah shi kadai da ikhlasi da taqwa, sannan kuma abada haƙoƙin dan adam. Duk dan adam kada ka bari haƙƙin sa ya hau kanka. To cikin abinda Allah zai na tafsili na bayani dake dake wanda yayi bayan ijmali, bayan ya faɗa a dunkule, ai mun yi maganar nan jiya ko cewa zai faɗi kuma dake dakin haƙoƙi. To sai aka fara da na maraya, wannan ya nuna mana muhimmancin haƙƙin maraya a cikin haƙoƙi. An gane wannan gefen? Sai ce wa humul yatama, su ne marayu, alladhina faqadu aba'ahum wa inda suka rasa ubanninsu, alkafilina lahum masu ɗaukar nauyinsu, wa hum sigar alhali suna ƙanana, du'af masu rauni, la yaqumuna bi masalihihim, yadda zai zama cewa babu mai tsayuwa da maslaharsu, su ba za su iya ba kuma babansu mai baya. Fa amara ar-ra'ufur rahim, sai Ubangiji subhanahu wa ta'ala mai tausayi da jin kai ya umarci ibadahu bayinsa, an yuhsinu ilayhi, su kyautata zuwa ga marayu, wa alla yaqrabu amwalahu, kuma kada su kusanci dukiyar maraya. Wannan nassoshi sun zo daban-daban ba a wannan ma'ayar ba. Wala taqrabu malal yatimi ko illa billati hiya ahsan hatta yablugha ashudda, kada ku kusanci dukiyar maraya a har sai lokacin da ya kai girmansa, to a bashi dukiyarsa. Haramun ne a ci dukiyar maraya. Zai zo mana nan gaba Allah mudukiya ambata, innal ladina ya'kuluna amwalal yatama zulman inma ya'kuluna fi butunihim nara wasa ya sulauna sa'ira, duk yana zuwa. Don haka Allah maɗaukaki, tunda shi ne ya fi kowa tausayi, duk wani mutum mai tausayin kansa, to Allah ya fi shi tausayin kansa. Duk wani mutum da wani yake tausayinsa, to Allah ya fi wannan mai tausayin nasa tausayinsa. An gane? Yanzu kai kanka kana tausayin kanka ko baka tausayin kanka? Akwai wanda baya tausayin kansa? Kowa yana tausayin kansa. To Allah ya fi ka tausayin kanka. Wannan yana nuna mana girman Allah da girman tausayin Allah, da kuma cewa mummunan zato ne ashe ga mutum ya rika tsammanin cewa Allah zai dora masa addinin da ba zai iya ba. Inda za a barka kai kadai ka zabi me za ka bauta wa Allah da shi, da Allah ya fawwala mana abin ya ce kowa zai zaba, sai ka zabi mafi ƙasan abu dan ka nuna tausayin kanka da kanka, to ba za ka zabi sama da wannan abin da Allah ya zaba maka ba, sai fa idan so kake ka fita daga siffar bauta. An gane? Ku duba sallah, da sallah nawa ne aka shar'anta za mu yi kafin lokacin Annabi sallallahu alaihi wasallam yana mi'raji, kafin ya sauko 50 yana dawowa Annabi Musa yana ba shawara ana komawa kamar yadda ya tabbata a hadisi, har sai da ta dawo 5. To saboda tausayi sai aka bar mana 5 din, amma kuma ladan na 50 din za a ci gaba da ba. Wannan irin tausayi ne ya fi ƙarfin yadda kai kake tsammani. Wani yanzu yana sallah yana kallon iya 5 ɗin da yake yi, to wanda za ka bashi zaɓin ya zaɓi sallan nan ta ci gaba a 5 ko a rage ta, yanzu aka shiga wannan debate ɗin nawa za ka zaɓa? Wani cewa zai sau ɗaya. Allah ya kyauta. A zamanin da muke cikin nan ‘yan uwa, shi yasa kullum muke kira dan Allah mu tashi tsaye mu yi karatun addini yadda ya kamata, kuma mu san abubuwan da ake ce ma usuluddin, wato ginshikan da aka gina addinin nan akai, duk mutumin da ya hasarar su bai fahimce su ba, bai karanta su ba, kuma ya karanta su a gun malamai, ya karanta su a gun malamai na sunna waɗanda suka san sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, kuma suke tafiya akan hanya ta magabata sahabban nan da tabi'ai da suka fi kowa fahimtar yadda za a yi musulunci. In ka rasa wannan damar nan gaba, in ka girma ka kai matsayin da kake ganin ba za ka yi karatu ba, to za ka zo kai ta kwantara abin nan kurakurai waɗanda ba ka san yadda za ka gyara su ba. Yanzu muna cikin wani zamani abin takaici, musulunci ya zama abin tausayi, kowa yadda ya ga dama yake yin nasa. Babu mutumin da aka rena irin malami. Malami ina nufin ba shi matsayinsa a yadda cewa ya san abin da, in ba ya san abin da yake shi din ya ilmantar da mutane. Amma za ka ga kullum wasu mutane suna nan sukan addinin musulunci, kuma musulmi ba. Zub da mutuncin malamai da cin mutuncinsu da nuna cewa ba su san komai ba, ba su da kima, da yaƙi da su akan sai an canza wannan abin musuluncin nan kada ya tasiri a rayuwar mutane. A zamanin yanzu wasu suna kiransu ‘yan boko aƙida, ma’ana waɗanda su rayuwar musuluncin ne ba sa so ta zama ita ce take sai tsara take tasiri a rayuwar mutane. Gaba ɗaya a daina wani zancen a kawo ayoyi a yi aiki da su a zamanin yanzu, da Allah duk an wuce wannan zamanin. Zamanin yanzu ba zai yi a iya aiki da nassoshin da aka saukar da su a ƙarni na bakwai ba. Ai, wani lokaci kukan ji ina jefa irin wannan zancen, da manufa nake faɗin su. Wani labarin ba na son in gaya muku, amma abin da ake yanzu a kafofin yaɗa labarai Facebook ɗin nan na tattaunawa irin wannan, za ku yi mamaki a ce ‘ya’yan musulmi ne suke faɗin irin abin da ake rubutawa yanzu na zagin malamai da cin mutuncinsu da ƙoƙarin a nuna cewa musuluncin nan fa ba zai yiwu ba a zamanin yanzu, kawai a ƙyale kowa ya hole wasa. Wani ya ce ai aure ma ba shi da muhimmanci, wai a daina ba shi da, kawai danna mata ne a zo kawai a ɗauko ka ajiye ƙarƙashin wani ƙato, wai sai ya baka izini ma ka fita. Haka da irin wannan langwajin ake magana, kuma ana gaya wa mata irin wannan zancen. Daka wallahi ku yi ƙoƙari ku yi karatu tun yanzu, tun nan gaba ba a samu damar da ma za a zo a hana abubuwan karatun ba, wallahi ba abin mamaki ba. In har mutane suka ci gaba da wannan tsarin, ga harkokin kafofin yaɗa labarai da suka fi ƙarfin mutane yanzu, tashoshi na yaɗa batsala da sa yara su kyamaci musulunci, yanzu harkar rawa da kaɗe-kaɗe yadda take da muhimmanci a gun samari yara, yanzu ka duba duk inda ake tafsiri yanzu za ka ga mutanen in ka kwatanta su da inda ake bal, nawa za ka samu? Na wuce wajen wata ran a mota haka, wasu yara suna bal sai su yanzu wannan, kuma da la'asar yanzu duk azumi suke a wannan azumin ne, ba raba ne ba, kuma kafin azumi ba. Na ce za cewa za a yi waɗannan bayan Allah, ku taho wurin da ake karatun tafsiri ku zauna ku ji. Wani zai ce azumi ne masa wahala, amma yana tika gudu a abin da ba zai samu lada a kansa ba. Shi sa waɗannan abubuwan fa kuna ganin su da wasa, ba wai tsanani nake so a yi magana tsanani ba, kamar da su suke cewa so ake dai mutum wai kullum kawai dai yo a serious ba dan lokacin. Haba jama'a, mafi yawan lokutan namu fa gaba ɗaya a wannan wasan suke tafiya, da kallo da talabijin, wanda zai gaya maka cewa ya yi azkar na sabahi da masa'i a kullum a lokacinsu, tare da karanta juzu'i ɗaya biyu na alkur'ani a kullum, ina za ka same su? Kaɗan ne. Yara ƙanana fa yanzu, ƙanana, duk wanda iyayensu ba su sa su a makarantun da za a koya musu addini ɗin nan ba, suna fa cikin halin abin tausayi. Talabijin ɗinsu kullum ita ce mai kalle-kallen katun, wai masu ma wanda ake ƙoƙarin ma kasa faɗa kenan wani abu, sai kallon fina-finai, wani lokacin ma a yi sakaci, har wanda bai kamata su gani ba duk suna gani. Da waɗannan gidajen talabijin na Hausa wanda ake yaɗa irin waɗannan abubuwan, ana shirye-shiryen yara, ana abubuwan duk da za su ɗauki hankalin yara, wanda kuma bayan an gama wannan sai a tuso musu abubuwan aƙidu, ga wasan kwaikwayo da ake yi. wasan gurgurin da bai kamata muna faɗan sunayensu ba, ma muna cewa shiri kaza yana da hatsari, in ka faɗi ma wannan kayi tallan shirin. Amma a riƙa kula da irin waɗannan, wasu an tsara su ne khususan domin a yaƙi addinin musulunci, musamman a tashar da aka san cewa an ƙirƙiro ta ne wai don a yaƙi tsananin addinin musulunci a arewacin Najeriya. Mun sha faɗar wannan magana, to a riƙa kula da waɗannan abubuwa, ku daina ɗaukar abin nan da wasa. Yanzu ku duba ku gani, sutirarmu kawai da muke sawa shekara 30 da suka wuce zuwa yanzu duk ba haka muke ba. Shekara 30 ka koma kuma ballanta na ce ka ƙara komawa baya. Na san lokacin da a masallacin babban masallacin garin nan ko ni da cijiyo ya rasu, in dai ka zo ba hula to sai an kore ka. To ba daidai ba ne a ce an kori mutumin da ya zo masallaci ba hula, ba daidai ba ne. Amma abin da yake faɗa shi ne ya abin har ya kai ga haka, ba fa baban kowa ba ne a cikin samari, amma zai ce fita. Kuma in ya ga baban mutum ya yi masa faɗa, don me ya bar yaro ba hula? Amma yanzu ka zo a kowane masallaci da sahun gaban da gun tafsirin da ina ne ka lissafa masu hula ka ga, ba dai ku nake ba. Allah ya kyauta, muna canzawa fa ba mu san muna canzawa ba. Wannan canjin kuma kana wasa da shi kamar ba shi da tasiri, to a hankali a hankali yana tasiri. Kuma sai lokacin da aka rasa yadda za a yi sai kai mamaki, yaushe muka faɗa wannan halin? Yara yanzu wasu abubuwan addini fa abun mamaki ne a gunsu, mamaki suke. Duk yaran da baya zuwa islamiyya, kuma islamiyya da aka san abin da ake a ɗora shi akan usul, an riƙa koya musu usul na addini su riƙa sani, to in fa ba sa zuwan nan fa za mu yi mamaki irin halin da za su tashi a kai. Hankalinmu duk ya koma akan su rayu hanyar da za su samu aikin sana'a, a ci abinci da sauransu. Ba laifi ba ne a yi karatun sana'a, karatun boko ba laifi ba ne, daidai ne. Amma fa ya zama cewa kuma karatun addinin har kyamarsa ake yi, yaro bai san sallah ba, bai iya ta ba, a gida ba a koya masa ba, sassafe yana hannun malamai a karatun boko, da yamma ya koma kuma an bashi an tafi wani abun, an bashi da talabijin, ba a zauna an koya masa tsarki da alwala da ɗabi'u masu kyau da girmama manya ba. Za fa a ga abun mamaki. Muna roƙon Allah kar ya sa mu gani, amma fa ina tsoron sai an gani ɗin. Allah ya kyauta mana, za ka da Allah a tashi tsaye sosai wajen kula da waɗannan haƙoƙi. Allah maɗaukaki muke roƙo kuma ya tsare mu. Zancen tausayin Allah ne ya sa muka shiga wannan, cewa abinda Allah ya ɗora mana na shari'o'in nan, wallahi babu wani mai tsanani da har wani zai zo yanzu a ce sai ya yaƙi manufofin addinin musulunci, cewa abubuwa ne na tsanani. Menene aka wajabta mana yanzu wanda mu kanmu a sa kanmu ma muna yin mai wahala fiye da shi? Mai wahala aikin haji za ka ce, ko kuma ba da dukiyarka da sunan zakka, wani duka amfanin nawaye na mutum ne shi kansa, babu wani abu mai tsanani. Sallan nan ka fito sau biyar kai sallah, in baka fito sallah sau biyar a masallaci ba ma, to kana fitowa don wani abin daban. Ko wani zai fita motsa jiki saboda kada ciwon suga ya kama shi, zai awa ɗaya a kullum yana zagaye gari saboda tsoron ciwon suga. Amma minti goma ya zo ya shiga cikin sahu, yana tsoron wai an ɓata masa lokaci, shi yana ganin zai tsaurin ra'ayin addini in kullum ana cewa Allahu akbar hayya ala sala, ana ganin sa a sahun gaba. Amma zai sayo keken motsa jiki a cikin gidansa, ko kuma ya zagaya a cikin gari ko a unguwa, saboda mai yana tsoron ciwon suga, ciwon zuciya, hawan jini, saboda yana so ya daɗe a duniya. In ya daɗe a duniya kuma ko me zai yi? A kula da waɗannan abubuwa. Allah ya fi mu tausayin kanmu, wallahi bai tsananta mana ba a wannan addinin. Babu addinin da ya kai musulunci sauƙi. Duk wani addini ka ɗauko daga cikin wanda suke da littafai a yanzu, ɗauko a taurar yanzu Old Testament, kaga irin dokokin da ke ciki na wahala da tsanani. Karanta littafan Yahudawa ka gani irin azabar da suke sha, komai tsanani ne da shi. Kuma haka in ka shigo a musulunci, duk wanda ya bi hanyar bid'a sai kaga addininsa ya fi wahala.
duk masu bin ra'ayoyin bid'o'in nan to addininsu ya fi wahala. Ka biyu kan shi'a zakkarsu kashi ɗaya cikin biyar, wannan sauƙi ne? Kashi ɗaya cikin biyar na dukiya, dukiyarka gaba ɗaya ka kasa ta biyar ka ba da ɗaya. Idan kana da miliyan goma a shi'a zakkarka nawa ce? Miliyan biyu. In a musulunci ne kuwa ka raba ta arba'in ka ɗauki ɗaya ka bayar, arba'in nawa kenan? 250. Don Allah ka duba hankali, 250 shi ne za ka bar a cikin miliyan goma, 250, wanda ko ciwon komai ba za ka ji ba ka ɗauki duk. Inda kana da miliyan goma da Allah mai za ka gani? Yanzu kai in duk kunan a ce kowa aljihunsa ne yana da miliyan goma, ai ina jin ba za ka ji ciwon kai ba ka ɗauki 250 ka miƙa wa maƙocinka a yi ɗinkin sallah. Ba mai ganin alamar kafin da 250 a cikin miliyan goma, ko akwai mai ji? To Allah meye wahala a cikin wannan abu? Daka duk mutumin da kaga yana kyamatar addinin musulunci ko shari'a sai ta yi tsanani, to bai fahimci addinin musulunci ba, bai karanta ba. Yawwa, ai ko so aka yi sai wani aiki kuma suna yi ba tare da sun fahimci yadda aikin yake ba. Yace fa amara ar-ra'ufur rahimu ibadahu an yuhsinu ilayhim wa an la yaqrabu amwalahum illa billati hiya ahsan, kada su kusanci dukiyoyin marayu sai da abin da yake mai kyau, wato niyya mai kyau. Wa an yu'tuhum amwalahum, kuma su ba su dukiyoyin su idza balagu, in sun balaga. To fa amara ar-ra'ufu ar-rahimu ibadatan, a nan kuma na fi ku gaskiya yau. Ko? Na? Ibadahu yawwa. Ashe san ce yau kan nabi ku gaskiya. Ibadahu ne. Sai Allah ya umarci bayinsa. Ya umarci bayinsa an yi sinu ilaihi, su kyautata wa marayu. Kuma kada su kusanci dukiyarsu sai da niyya mai kyau. Kuma su ba su dukiyarsu idan suka balaga, wa rashadu, kuma suka zama hankali ya zo musu. Sun kai wato kamilatan, su ba da ita cikakkiya, muwaffaratan, babu ragewa, shi ne da shi ma ma'anarsa kamilatan, cikakkiya, mana yadda take haka za su ba su, kar su rage komai. Wa alla tatabaddalu al-khabisa alladhi huwa aklu mali al-yatimi bighayri haqqi. Ngani wani fasara ta biyu kenan ta abin da muka ambata, cin dukiyar maraya ba tare da haƙi ba, shi ne ma'anar abin nan tabaddalu na al-khabisa bit-tayyib. بالطيب يتي وهو الحلال الذي ما فيه حرج ولا تبعه شيني ابن ديك حلال وان باب وني حرج اتكي باب وني ليفي معنى ابن اكا حلال تامك كتي من يما قنا ابايا دي ناقا با سيمن صيح كان سبا دي دي اكا منتا يقصد نمك كران تا ايوين ويسألونك عن اليتامة قل اصلاح لهم خير قل من يما قنا اوانن تيوى اللا مأكيا حلال تا mutum ya takuɗa dukiyarsa da ta maraya ya kula da su tare, kuma in ba shi da ko ya shiga wani yanayi na rashin abin da za a ci, in ya ci daga dukiyar marayan nan abin da zai riƙe masa rayuwa domin ya ci gaba da kula musu da dukiyar gaba ɗaya, to ba laifi ba ne. Amma fa ya kula an ya kuna bil ma'rufi, shin nan ya zama bil ma'ruf, bisa abinda aka sani shi ne zai saddin marar, zai toshe ya hana mutuwa. Ba ana nufin ka ɗauko gaba ɗaya rayuwarka ka ɗora kuma akan dukiyar maraya ba, amma iya buƙata, gwargwadon buƙatar da ka rasa naka, to yau ka ɗan takura a nan ka cika wannan wuri. Ba a kanta za a dogara ba, a'a a taka za a dogara, amma ta san ran da ka rasa wani abu. Ku misali a ɗan siyo magi, a ɗan siyo wani abu, amma ba gaba ɗaya kayan abincin gidanku da kai da 'ya'yanka duk ya koma kan haƙƙin maraya, sai kuma ka zo ka ce an ce dama ya halatta a ɗan ci wani abu. To ai ko cin da aka, ko da Hausar kai ma cewa kai ɗan, ɗan kuwa kaga daban yake da a ce ka koma gaba ɗaya rayuwar cin dukiyarka ta koma kan dukiyar maraya. Don haka abin da aka halatta wanda babu haraji, babu tabi'a, babu wani abu da zai biyo baya, babu wata wahala, shi ake nufi. ولا تاكلوا اموالهم الى اموالكم, kada ku ci dukiyoyin su zuwa ga dukiyoyinku, ay ma'a amwalikum ku hada da dukiyoyinku ku cinye kar ku yi haka malai ce fafihi tanbihun akwai fadakarwa a wannan aya liqubhi akli malihim zuwa ga munin cin dukiyar maraya cin da mummunan abu ne bi hadhihi alhala a irin wannan hali allati hiya kad istaghna biha alinsanu musamman a halin da za a ce ya wadatu yana da tasa to karka ciyo ta maraya karka ci ta maraya alhali kana da tata bima ja'ala Allahu lahu to in aka faɗi wannan din na san dai mun taba zancen a baya wani zai magana cewa to idan mutum bai wadatun ba ya zai mun faɗa ya zama cinsa bi menene bil ma'ruf amma lallai akwai bukata a nanata yanzu a zamanin yanzu ne a ce mutum an ba shi dukiyar maraya wani mai kuɗi ya mutu ya bar amincin marayunsa kafin ya rasu dama kai ya yarda da kai bayan ya rasu kuma aka ɗauko haƙƙi marayunsa duk aka baka a bari su girma sannan a ba su dukiyarsu a hannunsu to kai kuma sai kake ganin kula da su ɗin ba za ka iya ba har sai ka ci daga dukiyarsu ba fa ciyar da su ba a sai ka ɗau har da naka iyali yanzu misali a ce marayun su biyar ne kai kuma kana da yaya wajen 15 ai kaga bai adalci ba ka ɗora rayuwar ƴaƴanka da ta matanka gaba ɗaya akan wannan dukiya ta marayu ka san kwana nawa za ka kai nan da nan yauwa kuma ba za ka zo ka kafa hujja cewa ai an ce an ta'kulu bil ma'rufi ba an gane me nake nufi dan haka ma'rufin nan shi yasa nake son fassarar da malam Sa'idi yayi wa ma'rufi in kun ba kuma ta ba wajen sau nawa Allah madauki yana faɗan bil ma'ruf akan haƙoƙin sake haƙoƙin mata mun karanta a baya da yawa wanda abinda ya fassara da ma'anar ma'rufi abinda ya dace da shari'a da hankali akan abinda a al'adance an san haka yake in hankali ya auna haka zai samu shari'a ma haka za ta auna an fahimci abu wannan shine daidai na tafsirin wannan bil ma'rufi a wurare da yawa musamman abinda ya shafi haƙoƙin mutane to sai yake cewa بل جعل الله له من الرزق في ماله يا سن يا مسا ارزقي ا تاسا دوكير دا haka ka ci ka sha ka tufatar da kanka da ƴaƴanka da matanka daga taka dukiyar ba daga dukiyar marayu ba faman tajarra'a ala hadhihi alhala wanda yayi tsaurin ido bisa wannan hali faqad ata huban kabira yace dukiyar marayu ba da haƙi ba to yazo ma'ana ya aikata uban zunubi aziman babba wanda yake babban mana ai isman azima wa wizran jasima da kuma dai laifi da nauyi wanda yake babba jasiman nan ta bangaren hajim wato ta bangaren girma abu ne babba sosai mutum ya dauka wa ministibdalil khabith bi tayyib yana daga cikin musanya mummuna a dauke kyakkyawa an ya akhuzal waliyu shine majibincin dukiyar maraya ya dauka min malil yatimi daga dukiyar maraya ya dauki annafisa abu mai daraja mai tsada wa yaj'alu badalahu min malihi alkhaffisa shi kuma ya dauki dukiyarsa marar dadi marar kyau makaskanciya ya sanya a madadin wannan kaga yanzu mallan ya fassara mana wannan duka fassarorin guda biyu ya dauke su aina an bata mana dama sai ce wa fihi alwalayatu ala alyatim ko alwilayatu ala alyatim akwai maganar walici akan maraya a wannan aya tana nuna mana karantar da mutum karantar da mu dangane da abin da ya shafi haƙin walici akan maraya ya anna domin kuwa min lazimi ita'il yatimi ma lahu thubutu wilayatil mu'ti ala mali yana daga cikin lazimin abinda yake tilas ne a same shi in dai an ce a baiwa maraya dukiyarsa to lalle a shekenan akwai tabbatar da walittaka ga shi wanda ke bada dukiyar akan dukiyar shi maraya ɗin abin ya fito ba ku gane ba me ake nufi da walittaka idan duk ɗan adam da ka gan shi to yana da mutanensa yana da waɗanda suke jibintar lamarinsa in wani abu ya same shi su wane ne za a je a same su an gane? Yauwa ko yanzu duk wanda yake cika wani form ba ana rubuta ko guardian ko next of kin ba dan wani abu ya faru wurin su za a je ka je ka ciwo bashi mai yawa an yi hatsari ka buge wani ya mutu da kuskure misali to su waye za su biya abin da za a biya ko kai kisan ganganci za a yi biyan diya su waye za su biya diya al'aqila aina za ta mu aqilan nan sune waɗanda walitakarka take kansu kana neman aure an ce turo manya suwa zaka tura waliyanka ai ba haka muke cewa dama ko to haka yake a shar'ance to waliyai din nan ta ina ake samun su shine yake fada cewa wannan umarni da Allah ya bayar a ba da dukiyar maraya ga maraya yayin da halin hakan ya taso yana nuna mana ashe kenan wanda aka ce ya ba da dukiyar wanda dukiyar take hannunsa wanda yake kula da ita shine waliyi akan wannan dukiya ta maraya shine kuma waliyi akan shi wannan maraya shikenan abin da ake so gani domin cewa har an bashi haƙin ya ba da dukiyar ashe kenan a ƙarƙashin sa dama take tunda a ƙarƙashin sa take to ashe kenan dama shi ma marayan a ƙarƙashin sa yake shikenan abin da ake so an fahimci ma'anar walitaka anan kuma ana karanta wilaya ce nan ba walaya bace yawa wilaya ta shugabanci an gane yawa akwai kuma walaya ta kauna ta soyayya wannan akwai shugabanci da jagoranci duk akwai shi a ciki akwai kuma wani gefe na walaya din har yanzu na jibinta na nauyin mutum a ciki Allah ya mun gane wannan to wannan abin da ya ambata sanin shi wa fihi har yanzu a cikin wannan aya akwai al'amru bi islahi malil yatim akwai umarni ga cewa a gyara dukiyar maraya a gyara dan Allah kar a bar dukiyar maraya a lalace an barka an baka ajiyar wani fili na maraya wani ma sai shekara bai zo ya duba filin ba wani ya ci iyaka baka sani ba wani yana noma a ciki baka sani ba da naka ne da ka bashi kulawa fiye da haka an bin tunan yau a rika kula da dukiyar maraya in ba haka ba kar ka dauki nauyin in ka san ba za ka iya ba ka bari wani daban wanda ya cancanta ya dauka marayu wallahi haƙƙin su mai girma ne a addinin musulunci mun dai kuma za mu dan ƙara wani abu akai insha Allah in an jima ka ita li anna tamama ita'ihi ma lahu hibbuhu domin kuwa haka ne ko daga cikin cikon a ce an bashi dukiyarsa shine a kiyaye dukiyar wal qiyamu bihi kuma atayi da dukiyar bima yuslihuhu wa yunammihi da kuma ai dukkan abin da zai gyara dukiyar kuma ya habaka ta me ma'anar habaka ta a sa ai kasuwanci da dukiyar maraya ya halatta ko bai halatta ba in gona ce ai noma a samu abin da za a ci a ciki da irin da komai daga dukiyar su gonar kuma ta su ce a noma musu ita kaga ta habaka yawa in gida ne a sa 'yan haya a ciki kudin hayar a rika kula da su ana biya musu kudin makaranta ana saya musu jakar makaranta da sauransu an bai jona abu dina daga ciki a sannan kuma wa adamu ta'ribihi lil makhawif wal akhtar kada a bar dukiyar ta zama cewa an batta wani hadari ya bijiro mata a rika sakaci da ita kamar da na ambata ne ya zama fili ne ba a kula da shi gida ne a bar shi babu gyara ɗan hayar ba za su iya gyara ba kai kuma mai kula baka gyarawa har ya zama cewa sun tashi an bar gidan ya lalace ruwa ya lalata shi har ya koma kango bayan kuwa amanar gida aka baka ana yi wannan ko ba a yi duk ina faɗi ne saboda sun jama'a da yawa sukan auka cikin irin waɗannan ya yan uwa wallahi waɗannan abubuwan suna nuna mana musamman za mu ga ƙari a cikin suratul nisa'in nan nuni akan cewa musulunci fa bai tsaya akan da baki ka rika surutu kai musulmi bane musulunci waɗannan haƙoƙin na haƙƙin ɗan adam da ake faɗa wallahi muhimmanci ne da su kuma Allah ya ba su muhimmanci wajibi ka ba su muhimmanci duk inda haƙƙin wani ya biyo ta ƙarƙashinka kai ne shugaba ko a ma'aikata kai ne shugaba ko a gida ko a wani wuri to kowa fa haƙƙinsa yana kanka a kula da haƙoƙin al'umma haƙƙin al'umma Allah baya yafe shi haka kawai in har za a yi magana akan maraya kaga maraya dai ba mai kai ka ƙara a kansa mai kai ka ƙaran ya mutu da ka kai ne da tsoron Allahnka aka barka da kai da shi a gidanka in wani ne babansa zai je kai ka kara me yasa kai masa kaza me yasa kai masa kaza to yanzu ba baban wani ma ba uwar ku duba irin waɗanda harkar abin da ya shafi yaƙe-yaƙen nan da tashin hankalin nan ya sa suka auka cikin maraiti an kashe uban an kashe uwar ko an sace ta an tafi da ita daji har yau ba a san inda take ba an bar yara ƙanana an ɗauko su to ka tuna cewa haƙƙinsu a kanka ba na wasa ba ne akwai falaloli masu yawa zan ambata mana daga cikin fa'iloli da malamai suka ambata akwai lokaci? Biyar? Babu to amma da gaggawa fa'idojin girmama maraya sahabtakar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a aljanna ko ana wal yatim wa kafil yatimika ana wa kafilul yatimika hatain ko kun fahimci kwatancen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da wannan kahatin din ya yake kusancin ta wannan bangare na ilsaqi ne ko ko na me ina shi ma zai zama tare da shi a aljanna kuma sannan gashi haka da haka irin yadda yatsan nan suke tare to haka suke tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu ko a duniya aka ce kana cikin wanda suke tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam koyaushe ku duba ban matsayin sahabbai da muke kallo saboda me zaman su tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine ya cancanta musu wannan falala da ake ta faɗa sahabi to wanda ke kula da maraya a aljanna fa ba a duniya ba a aljanna haka suke tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan haka a kula da marayu kar a wasa da su sannan kula da maraya wata sadaka ce wadda ladanta ana ninka shi musamman idan marayar dan uwa ne na jini in dan uwa ne na jini yana da haƙƙi biyu da ta ƴan uwantaka da kuma haƙƙin maraitaka da ka ɗauka to idan kana kula da ɗan uwanka yayanka ya rasu kai ne mai kula da ƴaƴansa wallahi karka ƙosa ka daina jin cewa ni yanzu kullum kawai ni za a ita ɗora ma kai ma baka sani ba wata ran haka za ka yi ƴaƴan da yawa ka zo ka faɗi ka mutu ka bar su kuma ka san waye zai kula maka da naka ba wani lokaci sai ka ga kakanni sun ce kai wane zo kai ka rike da wane a cikin ƴaƴan wane sai a raba ƴaƴan idan guda tara ne a raba ku uku ƴaƴa maza manya kowa yana da aiki a ce kai ka rike uku ku za ku ɗauki nauyin karatunsu da komai nasu wallahi kar ka ƙosa a zuciyarka ka ji cewa ka gaji kar ka ji ka gaji duk abin da kai masa akwai lada to ladan da za ka samu in ɗan uwanka ne ya fi ladan da za ka samu in ba ɗan uwanka ba ku duba ku gani ba a shi wannan yana nuna mu daina gudun ƴaƴan ƴan uwanmu mu riƙa kula da su to musamman kuma in sun zama marayu sannan abu na uku wannan kulawa ta maraya a dalili ne akan cewa duk me yi mutum ne mutumin kirki yana kan fitra yana kan aqida salimiya imaninsa mai kyau ne mutum ne nagari duk mutumin da kaga yana ɗaukar nauyin maraya yanzu sai kaga abin mamaki masu halinmu ba wai masu hali can ma babba ba wanda Allah ya ba su rufin asiri gwargwado za ka iya ɗauko ɗan maraya da can fa sai an je gidajen marayu ma ake samun marayu kun ga adadin jama'a yanzu da yawa shi yasa marayu ko ina ga su nan ba sai ka tafi Kano ka je Dutse ka je wani gari ka ɗauko maraya daga gidan marayu da ake kula da su ba a'a a nan garin ka je ka bi gidajen marayu suna nan da yawa ka ɗau ɗaya in ma baka da wurin zama a gidanka ka ce baka ɗauko su ba ko kaza da kaza ka bar su inda suke tare da mahaifiyarsu a riƙa kula da cinsu da shansu a ɗan gyara musu gida makarantarsu kullum a riƙa kulawa irin abin nan dai da muke gani kwamitocin nan suna yi musamman kwamitinmu na marayu yana aiki mai kyau sosai muna roƙon Allah mu ɗauke ƙara musu albarka haka nan a wasu wurare duk ana yin wannan mu ƙara wannan aikin ƙarfi wallahi yana cikin abin da ke jawo gari ya samu alheri ya samu albarka ya samu zaman lafiya wani yaron ba ku san menene saboda shi Allah subhanahu wataala in ya karba aikin ku saboda tausaya masa da kuka yi sai duk aikin ku ya kyau dan haka ku a daina rena harkar maraya a riƙa kula ta sosai, sannan kula maraya da tausaya masa da kwantar da hankalinsa yana cikin sababin da zai sa zuciyar mutum ta riƙa taushi-taushi ya zama mai tausayi. Ina mutane masu zafin rai, to je ka ɗauko maraya ka yi haƙuri da shi, ka riƙa ƙoƙarin kwantar da hankalinsa, insha Allah za ka ji cewa Allah ya sauƙaƙa maka zuciyarka, ta zama kamar mai ruwan sanyi, ba mai ƙarfi kamar dutse ba. Sannan kuma sababi ne kula da marayu yana kaiwa matuƙa, yana taimakawa wajen gina al'umma. In kowa ya mutu za a bar ƴaƴansa babu mai kula da su, wannan abin zai sababa mana mai yara marasa wanda za a kula da su, ba su da abin da za su ci, ba abin da za su sha, ba tufatarwa, ba takalmin sawa, ba karatu, haka za su riƙa yawo a gari, za a samu hassada, za a samu rashin tarbiyya. In suka yi ƙarfi suna ganin ku kuna jin daɗi, kun rabu da su sun girma a cikin wahala, in suka taso to abin da za su riƙa yi kar ku yi mamaki, ba ku ba su tarbiyya ba, ba ku ba su ilimi ba, don haka in sun haura gidanku sun ɗauka su ma su ji irin daɗin da kuke ji, to fa ba za a ce wai ba zan ce kar a ga laifinsu ba, a'a, amma ku ne sababi da kuka yi wannan abu. An fahimci wannan abu? Don haka wallahi kula da maraya taimakon gari ne, taimakon al'umma ne, taimakon zaman lafiyar al'umma ne. Ma ci gaba gobe insha Allah ta'ala. Muna fatan Allah maɗauki ya ƙara mana lafiya, ya ƙara mana ilimi mai amfani. Allah ya sare mana al'amura da suka ƙuntata. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.